This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na safiyar yau Litinin 18 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labaran duniya.
To, hawwa shugaban Amurka Joe Biden ya fara wani bulaguro mai cike da tarihi a Brazil da Lahadi, inda ya zama shugaban Amurka mai ci na farko da ya rike gandun dajin Amazon. Shugabannin kasashen Najeriya da India sun yi alƙawarin ƙarfafa alaƙa a fannin tsaron teku da kuma yaƙi da ta'addanci a wata gana da suka yi a jiya Lahadi. Haka kuma aikiwa hukumomi a Gabon sun ce masu kaɗa ƙuri'a sun amince da sabon kundin tsarin mulkin ƙasar, ke da shekara guda bayan da sojoji suka hamfar da shugaban ƙasar da ya daɗe a kan mulki.
Karin labaran kenan. A ɓangaren rahotannin za ku ji yadda ƙalubalen tsaro a Najeriya ke ci gaba da zama alaƙa kai ga al'ummomi, musamman ma a yankin arewa maso yammacin ƙasar, inda 'yan bindiga ke ci gaba da gasawa al'ummar yankin Gujiya a hannu.
Zuwa sati biyu haka babu sahiyar da mutanen nan ba su kashe muna ko su dokan muna ko su ƙone muna kayan gona.
Haka zalika, muna tafi da tattaunawa da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya ICPC, Barista Musa Adamu Aliyu, dangane da batun matsalar cin hanci da rashawa da ta zama ruwan dare a Najeriya, har ma da irin nasarorin da hukumar kasa take samu.
Kuma duk waɗanda muke gabatowa a gaban kotun mutane na bincike ya tabbatar da cewa zargi ya yi ƙarfi a kansu.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe. To, amma da farko ga kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya fara wani bulaguro mai cike da tarihi a Brazil jiya Lahadi, inda ya zama shugaban Amurka mai ci na farko da ya zarci gandun dajin Amazon. Don bikin abin da fadar White House ta kira tarihin da zai bari kan yaƙi da sauyin yanayi, inda ya kwatanta shi ta fuskar tattalin arziki tsakanin ƙasashe ta hanyar samar da tsaftataccen makamashi a duniya. Biden ya sauka a Manaus, babban birnin jihar Amazonas, inda dajin mafi girma na duniya yake. Biden ya sanar da cewa ƙarƙashin gwamnatinsa, Amurka ta zarce burinta na samar da dala biliyan 11 a kowace shekara a fannin samar da tallafin yanayi na ƙasa da ƙasa a shekarar 2024. Wani muhimmin ɓangare na yaƙi da sauyin yanayi da ƙasashen kudancin duniya suka yi fafutukan nema. Yaƙin kare duniyarmu a zahiri yaƙi ne da ɗan adam zai ci gaba da yin shekaru masu zuwa. Yana iya zama kawai barazana ga dukkan al'ummomi da kuma dukkan bil'adama, in ji Biden. An gabatar da jawabin ne a wani gidan tarihi a Manaus don murna ga dajin Amazon da kuma nau'in halittun da ke can. A ɗaya ɓangaren kuma, biyu daga cikin waɗanda shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓa, mai gabatar da shirye-shiryen talabijin na Fox News Pete Hegges don zama sakataren tsaro da kuma tsohon ɗan majalisa Matt Gaetz a matsayin babban lauya, ta ƙaddama kan lalata ka iya yin barazana ga amincewar majalisar dattawa wajen tantance su su yi aiki a majalisar ministocin Trump. Hegges, mai shekaru 44, ya biya wata mata da ta zarge shi da yin lalata da ita a shekarar 2017 wasu kuɗaɗe da ba a bayyana adadinsu ba, domin kauce barazana abin da yake kallo a matsayin ikirarin da ba shi da tushe balle makama. Kamar yadda lauyansa Tim Palotto ya shaida a kafar yaɗa labaran Amurka ƙarshen mako. Gaetz, mai shekaru 42, ya yi murabus ba zato ba tsammani a makon da ya gabata daga majalisar wakilai, ana dab da ƙarshen wa'adinsa na hudu na shekaru biyu. Kwanaki kaɗan gabanin kwamitin ɗa'a na majalisar ya kusa kammala bincikensa kan ko ya yi lalata da wata matashiya mai shekaru 17 da kuma zargin yin mu'amala da miyagun ƙwayoyi ba bisa ka'ida ba. Wasu 'yan majalisar sun bayyana Gaetz yana nuna hotunan mata tsirara a zauren majalisar. Shugabannin kasashen Najeriya da India sun yi alƙawarin ƙarfafa alaƙa a fannin tsaron teku da kuma yaƙi da ta'addanci a wani taro da suka yi a jiya Lahadi, inda suka kuma amince da ƙarin tallafi ga kasashen kudancin duniya. A ziyararsa ta farko a Najeriya, shugaban ƙasar Bola Tinubu ya karɓi bakuncin Firaministan ƙasar India Narendra Modi a babban birnin tarayya, inda dukkanin su bi suka yi magana kan wani sabon babi na dangantakar abokantaka da suka shafi tsaro da makamashi da fasaha da kasuwanci da kuma ayyukan ci gaba. Modi ya sha daukar India a matsayin muryar yankin kudancin duniya, kungiyar kasashen da ake dauka a matsayin kasashe masu tasowa ciki har da Najeriya, amma kuma sun hada da kasar China da wasu kasashe masu arziki na yankin fasha. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Gaba kadan a cikin shirin Sarfil zai dawo da karshen labaran. Amma kafin nan bari mu je ga rahoton mu na farko da zai kai mu jihar Zamfara a Najeriya, inda kalubalen tsaro ke ci gaba da zama babban matsala da ke addabar al'ummomi musamman a yankin arewa maso yammacin kasar, inda yan bindiga ke ci gaba da cin karansu ba babbaka ta cin zarafin mutane yadda suka ga dama, inda dan tsakanin nan suka bullo da wani sabon salo na kona amfanin gona. Kada in ja ku da nisa ga Abdulrazzaq Bello kauna da cikakken rahoto.
Mazauna yankunan karkara a jihar Zamfara, musamman da ke bakin bodar jihar Zamfara da jihar Kebbi, sun koka tare da neman daukin jami'ai a kan barnar da suka ce yan bindiga na yi musu ta hanyar kone amfanin gonar da suka noma, inda suka ce yan bindigan na bi gonakin su ne suna cinnawa waken soya da dawa wuta suna konewa kurmus. Alhaji Aliyu Chairman shine shugaban yan bangar yankin farar ruwa ke gundumar dan kurmi a karamar kwan mulkin Maruta jihar Zamfara, ya ce yan bindigar sun yi gayya ne ta mutanen su domin kawai su lalata amfanin gonar da al'umma suka noma da kuma kama manoma, suna aza musu kudin fansa tare da aza ma wasu yankuna diyan biya muddin suna son zaman lafiya.
Zuwa sati biyu haka babu sahiyar da mutanen nan ba su kashe mana ko su dokan mana ko su kone mana kayan gona. Sun zo suna sa mu da wuta da waken suya mun hito mashin 30 to kuma yau ga su sun kama ta kuntar.
Yace yankin nasu da ya kunshi ƙauyukan Zargada da Fararuwa da Dangodabe da sauran ƙauyukan suna makwabtaka ne da garuruwan Unashi da Wasago na jihar Kebbi, wanda a cewar shi hakan ne yasa suke samun matsalar zuwan jami'an tsaro domin kai musu dauki a yankin nasu. Shi kuwa wani manomi da ke yankin Wanke a karamar kwan mulkin Gusau cewa ya zama wajibi su miƙa waya su kuma yi biyayya ga yan bindigar, ganin yadda yankin nasu ya zama wani saniyar wari a Najeriya domin a cewar shi ba ta samu wani dauke ko wani agaji daga bangaren jami'an tsaro ko gwamnati muddin suka samu harin na yan bindiga.
A takaice kai mu haka babba Najeriya muke bayani, ba a zo aza muku kuɗi ba shan ruwa ba ji ta daga ba dole ne sai kun ba da su, in dai har kuna son kuɗi da kayan gona ko abincin ku da sauran yan abubuwa na harkokin ku, dan yanzu akalla akwai gari kusan ya kai 10 wanda aka kara mai kuɗi, akwai ne miliyan 3, akwai ne miliyan 6, akwai ne miliyan 7, akwai har ne miliyan 10, akwai kuma dole duk an tattara su kun ba da su dole.
To sai dai Mustapha Jafar Kaura babban mataimaki na musamman ga gwamnatin jihar Zamfara kan hulɗa da kafafen yaɗa labarai ya ce gwamnatin jihar Zamfara na kokari matuƙa ganin an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar.
Gwamnatin jihar Zamfara ta ba ta harkar tsaro muhimmanci kwarai da gaske. Gwamnatin nan ta ba dan jiha ta ba talaka damar ya kare kanshi gwargwadon duk yadda ya ji yana iyawa. A sanadiyar da haka ne gwamnatin ba ta sulhu ko wani sasanci da barayi. Na biyu kuma ta kirkiro da waɗannan 'yan askarawa waɗanda suke cikin garuruwa kuma ta ƙarfafa ainihin 'yan sa-kai.
Tuni dai mai magana da yawon rundunar sojin saman Najeriya Air Commodore Olusola Akinboyewa a cikin wata sanarwa da fitar ya ce sojin saman Najeriya da ke aiki a ƙarshen sabon rundunar yaƙi da 'yan bindiga a shi arewa maso yammacin ƙasar da ake kira Operation Fansar Yamma ta soma wa fatattakar 'yan bindigar da ke jihar Zamfara da ma wasu yankunan da ke cikin arewa maso yammacin ƙasar a ƙarƙashin wani shiri na yaƙi da 'yan bindiga da suka yi wa lakabi da suna farautar mujiya. Matsalar tsaro da ake fama da ita a sassan Najeriya musamman a yankin arewa maso yammacin kasar ya zama wani abun alaƙai ga al'umma da kuma mahukuntan kasar, la'akari da yadda al'umma ke kokawa su kuma mahukuntan kasar na cewa ana samun nasara wajen magance matsalar. Abdulrazzaq Bello Kaura, sashen Hausa na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
An gaida Abdulrazzaq Bello Kaura, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Ƙungiyar Hezbollah da ke ɗauke da makamai ta ƙasar Lebanon ta tabbatar da mutuwar shugaban hulɗa da manema labarai Muhammad Afif a wani harin da Isra'ila ta kai kan wani gini da ke tsakiyar birnin Beirut a ranar Lahadi. Ba kasafai Isra'ila ke kaiwa wasu manyan jami'an ƙungiyar Hezbollah da ba sa taka wata rawar soja ba, kuma hare-haren da take kaiwa ta sama ya fi kaiwa a yankunan kudancin Beirut inda ƙungiyar ke da ƙarfi. Sojojin Isra'ila waɗanda tun farko suka kishiwa komai sun fitar da wata sanarwa da yammacin jiya Lahadi, inda suka ce sun kashe Afif. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar Lebanon ta ce harin ya yi sanadin mutuwar mutum guda tare da jikkata wasu uku. Hukumomi a gaban sun ce masu kada ƙuri'a sun amince da sabon kundin tsarin mulkin kasar fiye da shekara guda bayan da wasu sojoji suka hamɓar da shugaban kasar da ya dade yana mulkin kasar tare da kwace mulki a kasar dake tsakiyar Afirka mai arzikin man fetur. Sama da kashi 91 cikin 100 na masu kada ƙuri'a ne suka amince da sabon kundin tsarin mulkin a zaben raba gardama da aka gudanar a ranar Asabar, inji ministan harkokin cikin gida na Gabon, Haman Imongold. A wata sanarwa da aka karanta a gidan talabijin na kasar. Ya ƙara da cewa an kesa kashi 53.5 cikin 100 daftarin tsarin mulkin wanda ya bada shawarar sauye-sauye masu yawa da za su iya hana mulkin mallaka da miƙa mulki wanda ke buƙatar sama da kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada kafin a amince da shi. Da ƙarshe a wani babban sauyi shugaban Amurka Joe Biden a karan farko ya baiwa Ukraine izinin amfani da makamai masu linzayi masu cin dogon zango da Amurka ta kera domin harba su cikin kasar Russia kamar yadda kafofin yaɗa labaran Amurka suka bayyana. Wannan hukunci na zuwa ne watanni biyu kafin Biden ya bar office kuma gabanin rantsar da zaɓen shugaban kasar Donald Trump. Shugaban kasar mai jiran gado ya bayyana shakku kan ci gaba da goyon bayan da Amurka ke baiwa gwamnatin Kiev. Ya kuma yi ikirarin ba tare da bayar da cikakken bayani ba cewa zai kawo ƙarshen yakin da Rasha ta kwashe watanni 33 tana yi kan Ukraine kafin ya hau mulki. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kwashe watanni yana matsawa Amurka da ta amince da yin amfani da makamai masu linzayi masu cin dogon zango da aka fi sani da Army Tactical Missile System domin daƙile ci gaba da hare-haren Moscow da ke ci gaba da yi na kai hare-hare ta sama da ƙasa a gabashin Ukraine.
Sarki da hashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai batun cin hanci da rashawa da kan kasance ta waya ga cigaban tattalin arzikin kowace irin kasa a duniya wanda hakan yasa kasashe da suka ci gaba a duniya ba sa daukar batun da wasa. A kasar Sin wato China akan kashe mutum har lahira bisa laifin cin hanci da rashawa ko mun girman sa a gwamnati. A tattaunawar mu ta wayar tarho shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya ICPC Barista Musa Adamu Aliyu ya ce hukumar sa na iya yin ta wajen yaki da cin hanci da rashawa a kasar kuma ana samun nasarori da ma sauran batutuwa.
Ita wannan hukuma tana da wato nauyi da aka dora mata, lokacin dora mata farko shine ta yanda za ta hana wato yin cin hanci da rashawa a ma'aikatan gwamnati. Sannan na biyu idan aka samu aikata shi wannan laifi ta yi bincike da kuma gurbana da waɗanda ake zargi a gaban kotu. Sannan kuma tana da kuma wani nauyi na ƙoƙarin wayar da kan mutane wajen illa yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yin gangamin mutane domin yaƙi wannan. So idan muka fara da maganar ƙoƙarin hana shi wannan cin hanci da rashawa, akwai hanyoyi guda biyu zuwa uku da muke amfani da shi. Na farko shine mukan duba wato yanda al'amuran gwamnati suke tafiya a ofisoshi, wani irin kamar tsararraka ne wanda suke wannan ofisoshi, kuma tsararrakan da muka kalli su ana suna iya ba da damar ayi yi wato cin hanci da rashawa. Su muka yi kokari mu yi wa shugabannin wannan ma'aikatu mu ba su shawara cewa abu kaza kaza da muka gani muna so a daina ko kuma ga abin da muke gani ya kamata a yi domin a hana aukuwar cin hanci da rashawa. Shi muke kira su san study a review a Turanci, wanda daga wannan lokacin da na zo zuwa yanzu na san cewa mun yi irin wannan kamar kusan so a 27 a ma'aikatu daban-daban domin mu duba maka wannan matsaloli, inda kuma akwai abin da muka gano kuma muka yi wa shugabanni wato bayani da yanzu akwai ma'aikatar da muka tsawa wasu daga cikin ma'aikatan wannan kuri sun karkatar da wannan kuɗin zuwa aljihunsu. Kuma dalilin wannan bincike da muke na duba matsalolin muka kano wanda a yanzu haka muna ƙoƙarin gurbana da su a gaban kotu domin sun karkata da kuɗin da ba nasu ba a cikin aljihunsu. To bayan nan kuma akwai abin da muke kira constituency executive project tracking. Shi kuma abin da muke mukan duba ma'aikatu ne ayyukan da ake na kwangila mu tabbatar cewa an yi su kamar yadda aka tsara. Mun bibiya ayyuka kusan 1,500 wanda muka tabbatar cewa lallai a yi su da abin da ya kamata. A cikin waɗannan ayyukan da muka bibiya wato in ba don wannan abin da muka yi ba da kuma su ta yi asarar kuɗi kusan sama da ₦10,000,000, wanda wannan abin da muka yi shi ya jawo cewa aka da wato da kace da wannan. Sannan akwai kuɗaɗe da muka kwato, wato mun kwato kuɗi ya kai kusan ₦29,000,000. Idan me sarau zai iya tunawa a cikin watan September da October na wannan shekara na ya bayani cewa mun kwato kusan can sama da biliyan 20 a wasu sassa daban-daban na gwamnati a cikin kusan kasar wata daya wanda kuma shima kudade ne da muka gano wadanda yake kudaden gwamnati ne amma ana kokarin a kakatar da su da kuɗin da gaba daya
kamar yadda ka faɗa kun kai wasu wato irin waɗannan cases da aka samu zuwa kotu inda haka ce kun samu yanke hukunci akan wasu da dama kamar 13 da ka faɗa kana ganin ana aiwatar da hukuncin da ya dace akan ma'aikata ko kuma ma duk waɗanda ake samu da irin waɗannan laifuffuka ka cin hanci da rashawa wasu sukan ga kamar ila waɗanda ake yanke ma hukuncin kamar irin waɗanda ba su da uwa a bakin murhu ne ila ya abun yake
muna iyakacin kokarin mu kuma duk waɗanda muke gaba to a gaban kotun mutane ne bincike ya tabbatar da cewa zargi yayi ƙarfi akan su kuma ba mu ke shari'a ba kotun ke shari'a mu a koshi ne mu gabatar da wanda ake tuhuma mu kuma gabatar da shi a gaban kotu wanda ya iya abin da yake yi
Barista Musa Adamu Aliyu kenan shugaban hukumar ICPC a Najeriya a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho sai a ci gaba da bibiyar shirye-shiryen mu domin jin ƙarshen tattaunawar Ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya har kullun kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau za mu daura kan zargin dan fara fila a yankin Karu na jihar Nasarawa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sir Phil Hashim Gumel. Shirin ciki da gaskiya yana karamar hukumar Karu dake jihar Nasarawa dake makwabtaka da Abuja. Inda ake samun yawan nafarar mutane wajen sayan filaye wasu lokutan akan samu fili ɗaya da mutum uku ko hudu kowanne ya ce nashi ne daga ƙarshe a ranta ya kotu a yi ta shari'a idan mutum yana da ƙarfin shari'a wataƙila ya samu haƙƙinsa irin abin da ya faru kenan ga Buhari Yunusa Kumariya wanda ya shaida wannan fili a makon da ya gabata irin taƙaddamar da shi da abokansa suka tsinci kansu ciki lamarin da ya kai su ga shigar da ƙara kotun shari'a ga dai abin da lawyer su barista Richard Sanda ta shaida wannan fili
kun same ni ne akan shi Buhari wai ya raka wani abokin shi ne ya ga biyan fili to shi ya ga wurin ya mai kore shi ma sai ya taya wani sai ya ce ma shi dan da baran ki ne ya ce ma dan nan baran ga kai shi yana son ya siya fili sai suka yi ciniki sai shi ya biya nashi da ranan da zai tafi filin sai kwashi abokanan shi sun mugari da abokin tafiyan shi second complainer din sai suka yi landing su ma sun je sun ga ya zama kamar wakilin su kenan da suka gani filin su ma sun ce su ma suna so sai diba musu 100 by 100 each of them sai can daga baya ya sake da ya ce musu akwai wani 50 da yake nan just beside idan suna so their interest to kawo su kara kuɗi sai suka kara musu kuɗi a kai so ya zama kamar ya ba su 100 by 100 guda biyu da land 50+ so what happened was da suka koma wurin after some time sun je su lay foundation sai suka digging foundation da suka koma after two weeks sai suka ga wai su sun raising fence a wurin sai suka kira shi suka ce shi to sun ko gaskiya ba sa son wannan filin da don sun ga da alamu akwai rikici a bai saboda haka ya maida musu kudin su suka je suka yi sun ci sun bi shi har gidan shi aka samu an yi mitin a gaban mutane akwai shaidu ya ce musu on record na akwai wani record da su gano ya ce shi zai biya su kudin su ya bi su ba su dan lokaci kaɗan zai kira su dan lokacin kusan shekara kenan plus sai sake kiran su ba sai ba su suka same ni na ce musu to shi ke na abin da ya musu cikin ne ya cheated them a gane
ne na gane
so with a family da regular complaints again
yanzu barista Rachel a wace kotu kuka shigar da wannan karan ne
upper customary court aso where the land is under
okay anan yankin Karu ne
yes
to barista yanzu ne hali yake ciki a kotu
yanzu dai ya take plea din shi ya take plea ya ce he's not guilty amma kuma da aka sa kotu ya zo da ubangidan shi na sun soja sunan wani shi ma wancan shi ma land speculator ne na sun soja ranar suka ga shi a kotu for the first time na mun yace wai shi mutumin abu in law shi ne sirke shi ne yana auren yar uwar shi su yi hakuri zai kira su a yi suruhu nake musu suruhu ayi na da kyau kuma akwai lada kuma ya su ba shi lokaci don ba shi opportunity mu ga ko za iya yin suruhu to sun ba shi lokaci har up to the next day the last adjourned the democracy muka tafi kotu suka ce wai har yanzu ya hakuri a daddaga musu kafa su za su biya to ina ga the last the first time the matter came up kwaliki na ita hulzi mun biyu ka gane so abun da ka ce mun sun sami ka sun ce mata wai ta yi hakuri ba san ma office ɗinmu ba ne suke na ce sai in dan haka ne sun yadda za su biya sun yadda za su biya to from that time da suka ce sun yadda za su biya kuma za a samu a yi zama don a sanya za a yi a yi abiyan ba sake kira su mutane da Buhari kuma ba sai kuma ranar da muka sake zuwa kotu that's Monday on the 21st da muka tafi kotu lawyers ya sake approach su in a way of reason that is principal issue in chamber ya ce mishi wai yanzu ya gane hakuri ya ce wai they are willing to settle with us kuma out of court shi defendant ɗin ya gaya ma sukari da cewa wai shi ya sa gida a kasuwa yana son ya kai da gidan ne ya biya su kuɗinsu su ma sun ce they are no longer interested in the land because the land seem to have a lot of controversy and issues and we to ba sa son land ɗin kuma kawai a ba su amma musu da kuɗinsu.
To a bangaren wanda ake zargi da shirya wannan badakala Umar Garba a Dahama mun fara kawo muku martanin sa kan wannan zargi amma lokaci ya mana halinsa ga ci gaban tattaunawar
sun zargi ka da cewa kusan waɗannan filaye kamar da kai ake hada baki ake aka nemi damfare su ko aka damfare su akan waɗannan filaye gaba ɗaya ma dama filayen kamar na rikici ne wanda ke ka saba shiga ba a sani ba dan dauka kai mutumin kirki ne alhali ke yi harkar damfara kake yi
kana ji na
ina ji
a kallon na tare da su tsawon shekara goma idan har ina wani abu wanda na damfara ko na zalunci to su suna sane da haka idan kuma ba na yi suna sane saboda sun aminta da ni na aminta da su muna harka na amana sukan zuwa gida na mu samu awa daya sama da haka muna tare da su kuma har yanzu zancen da muke da kai babu wani mutum da ya taba gani na yi wani harka na zalunci a sanadiyan su ne mani na fara zuwa kuma annan ma da yake sun nemi su wulakanta na su tozarta ni ne in ba haka ba da farko sun kai magana human right da suka kai magana human right muka yi magana da su a September ne zuwa ending of February ina tunanin Allah shaida ne su duka sun riga sun sani akan haka na saka gira na a kasuwa dan in sayar in biya su Allah shaida ne yana ji kuma yana tsakanin mu duk abin da yake faruwa Allah yana gani ni ban yadda da zalunci ba dan ban taba ganin wanda ya zalunce ta riba ba kuma ni iyayena ba su koyar da zalunci ba kuma ba su koya min zalunci ba kuma ni ban yadda akan harkan zalunci za a zama wani abu ban yadda ba
akwai abin da suka faɗa cewa da aka je kotu ma ka dau lawaya ka nuna gaba ɗaya ma ba a taba yin wannan abun ba cewa duka ƙarya ne ma ba maganin filayen ba
to tunda magana dai tana kotu kuma suna da lauya sun dauki lauya lauyan su ne ma suka fara gabatar da shi sannan ni ma na dauki lauya magana kuma tana kotu kaga magana a kotu a yanzu ba zan iya ce maka wani abu akan magana da take kotu ba ko
yawa to shi kenan yin haka ne
magana mun sun kai magana zuwa human right suka ba da time zuwa ending of February kafin wannan lokacin ba mu wuce wata daya cikin na biyu ba sai suka kawo kara na kuma kotu
a cikin
shi suka kawo kara na kotu a jiya ina ga jiya ne ko shekaran jiya muke kotu a shekaran jiya muna tare da su shi babana Buhari muna magana da shi shi yana sane da duk wannan magana nace masa in da abu ya faru amma dan Allah dan Annabi sai hakuri ni ba zan yadda a ba su kan ci ba zan yadda a tozarta su ba nace ni na dauki wannan abin kaddara ne jarabawa ta Allah ya daura mu amma nayi ni na saka gidan a kasuwa in Allah ga zan siyar in ba su kudin su in kule yanda zai amfane su domin ba zan yadda a wulakanta musu kudi ba mu kare kafinta ne a aikin kafinta yake wahala ya hada zufarsa sannan shi kanshi dahir dan kasuwa ne ba idan gogurmaya da wahala sannan babu wani wanda ne yadda na kudin sa
yanzu dai kai dai ya takeice ka shiga harkar fi ba harkar ka bace
na'am
ka shiga sana'ar kai mai addu'a ka je ka koma kana harkar filaye kana har ma kyautan fili kake idan mutum ya kyautata maka kai dai dace kana addu'a ana ma alheri kai ma ka zama mai bada filaye baka gani kamar ka shiga aikin da ba ma naka ba
to malam nasu yanzu dai kan wannan magana bayanin nan da ne maka haka yake kuma na san a matsayin ka nan ne ilimi mai fasira zaka iya fahimtar wani abu akan wannan maganganu tunda akalla ba ka tarar mun kai shekara 10 da su in jami'i azzalimi ne ga zalunci shine harkata da sun sani
a ƙarshe malam Umar Garba yanzu dai gidanka yana kasuwa zaka sayar kuma ka bawa sauran mutane hakokin su kenan
lalle ni dai abin da nayi niyya kenan kuma Allah shine sheda wannan kuma sirri na ne ba dan ma dai ka kira ni na yadda saboda na maka kikkiawan zato ba da zan fara maka wannan abin da na boye a zuciyata ba
to Allah ya kyauta Barista Risal ta tabbatarwa da wannan shiri cewa wannan matsala ta zama ruwan dare a wannan yanki na Karu.
Barista Risal kuna samun irin wannan matsalolin a wannan yankin karamar hukumar Karu?
Sosai kuwa. Sai ka ga an ruɗe mutane sama da biyar akwai musu da jini ɗaya a yi ta rikici su kuma da sun karɓi kuɗin asibiti sun zauna suna kallon ku. Don sun san ko an san su ko su ne za su je su nema beli. Za su je su yi belin kansu a yi ta jayayya kai ta kashe kuɗinka waɗansu har za su zo su give up. Su bar musu filin su yi Allah isa kai waɗansu kuma ka gane ai. Wanda suka insistin kuma an kai insistin ka insistin ka matsa musu da yawa they will try to threaten your one or two things.
Wato saboda yankin yana kusa da cikin Abuja shi yasa ma yake da wannan irin rikicin ko.
Eh to haka dai a yi everywhere looking da ka tafi wani filan rabat. People that will just go in sun da kawai land is standing they will just ask why ne wurin. They will try to find out a little history. Ko kuma they will enter the land to go why they go. In ka zo in the way you su da karfin ka. In sun ga sun fi karfin ka then they will put all their strength on you su danna ka haka za su samu judgment. Kana ji kana kallon za a ci maka fili. It happens a lot within this jurisdiction, very, very well. I know a whole lot of people that are quite able to clear our non-jurisdiction. Come on, seriously.
Sauraro abin da ya sabo ake nan kan wannan batu da fatan wannan batu zai zama izina ga masu sayan filaye ko gonaki tare da tabbatar cewa ana sa lauya don kauce fadawa hannun bata gani yanzu a madadin abokin aiki na Nasira da Meli Kaya Mr. Fil Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya
da haka kuma muka zurgaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice
Shugaban Amurka Joe Biden ya fara wani bulaguro mai cike da tarihi a Brazil jiya Lahadi, inda ya zama shugaban Amurka mai ci na farko da ya ziyarci gandun dajin Amazon. Don bikin abin da fadar White House ta kira tarihin da zai bari kan yaƙi da sauyin yanayi, inda ya kwatanta shi ta fuskar tattalin arziki tsakanin ƙasashe ta hanyar samar da tsaftataccen makamashi a duniya. Biden ya sauka a Manaus, babban birnin jihar Amazonas, inda dajin mafi girma na duniya yake. A ɗaya bangaren kuma biyu daga cikin waɗanda shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓa mai gabatar da shirye-shiryen talabijin na Fox News Pete Hegseth don zama sakataren tsaro da kuma tsohon ɗan majalisa Matt Gaetz a matsayin babban lauya ta ƙaddama kan lalata ka iyayen barazana ga amincewar majalisar dattawa wajen tantance su yi aiki a majalisar ministocin Trump. Hegseth mai shekaru 44 ya biya wata mata da ta zarge shi da yin lalata da ita a shekarar 2017. Wasu kudade da ba a bayyana adadinsu ba domin kauce barazana abin da yake kallo a matsayin ikirarin da ba shi da tushi balle makama kamar yadda lauyansa Tim Palato ya shaida a kafar yaɗa labaran Amurka karshen mako Gaetz mai shekaru 42 ya yi murabus ba zato ba tsammani a makon da ya gabata daga majalisar wakilai ana dab da karshen wa'adinsa na hudu na shekaru biyu kwanaki kaɗan gabanin kwamitin ɗa'a na majalisar ya kusa kammala bincikinsa kan ko ya yi lalata da wata matashiya mai shekaru 17 da kuma zargin yin mu'amala da miyagun ƙwayoyi ba bisa ka'ida ba.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da maimakin shirin. Yanzu a madadin Sarfi Hashim da ya taya ni gabatar da shirin. Sai editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Balawi da ya haɗa mana shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. A wasu rufin muku fatan alheri sai an jima da hantsi idan Allah ya kai mu.